Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirin manhaji na yau Litinin 19 ga watan Yuni shekara ta 2023. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa kasar Ghana ta bi sahun sauran kasashen nahiyar Afirka a wajen rasa ma'aikatan kiwon lafiya sakamakon ƙaura da suke yi zuwa Turai domin bin albashi mai tsoka.
An samu shortages cikin system ne, kuma ya bar aikin da muke yi na productivity ya zo kasa.
Muna dauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. To amma kafin duka waɗannan, ga halin da duniya take ciki tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labarin duniya. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Laraba cewa bai amince da duk wata yarjejeniyar wucin gadi da rahotanni suka ce an tattauna tsakanin Amurka da Iran a game da shirin makaman nukiliyar Iran ba. Netanyahu ya yi magana bayan da rahotanni daga kafafen yaɗa labaran Isra'ila suka bayyana cewa ana cimma matsaya tsakanin Washington da Tehran don dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran, ita kuma Iran din a sassauta mata takunkumin da aka kakaba mata. Ba a dai tabbatar da sahihancin rahotannin ba, kuma Amurka ta musanta cimma wata yarjejeniya. Netanyahu ya ce Isra'ila ta sanar da Amurka cewa 'yar fahimtar da aka samu wacce aka ayyana a matsayin ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniyoyi a ganinmu ba su cimma burinmu ba, kuma ba mu amince da su ba. Bangarorin Sudan masu faɗa da juna sun fara wani sabon yunkuri na cimma tsagaita buɗe wuta a jiya Lahadi bayan kwashe watanni biyu ana gwabza ƙazamin faɗa gabanin wani taron ƙasa da ƙasa don tattara kuɗaɗe don ba da agajin jin ƙai da za a yi. Mazauna babban birnin ƙasar Khartoum da biranen da ke makwabtaka da shi na Omdurman sun ba da rahoton samun lafawar tashin hankali a sa'o'in farko na yarjejeniyar tsagaita wutar da ta fara aiki a safiyar Lahadi bayan wani mummunar faɗa da aka yi a ranar Asabar a cewar rahotanni. Sudan ta shiga cikin rudani bayan da fada ya barke a tsakiyar watan Afrilu tsakanin sojojin kasar a karkashin jagorancin General Abdul Fattah Burhan da bangaren dakarun RSF a karkashin jagorancin General Muhammad Hamdan Dagalo. Yarjejeniyar tsagaita wutan ta kwanaki uku da ta fara aiki a jiya Lahadi na zuwa ne gabanin taron ƙasa da ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wasu ƙasashe suka shirya a yau Litini don tara kuɗin agaji domin buƙatun 'yan Sudan. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen China Qin Gang sun yi muhimmiyar ganawa ta ido da ido a Beijing a jiya Lahadi a cewar ma'aikatan tsaron Amurka, a yayin da Amurka da China suke neman daidaita dangantaka tsakanin ƙasashen biyu a daidai lokacin da ake ci gaba da takun saka tsakaninsu. A yayin ganawar da aka kwashi sa'o'i 7:30 ana yi a wurin sauke bakin gwamnati na Diao Tai, Qin ya amince da gayyatar zuwa Amurka. Bayan nan an kuma cimma yarjejeniya a game da ƙarin zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu. Bugu da ƙari kuma, bangarorin biyu za su ci gaba da aiki tare a kan wasu abubuwa da dama a matakin aiki, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka. Bayan ganawar Blinken da Qin ido da ido sun ci abinci tare a daren Lahadi a wurin saukar bakin na Diao Tai. Masu sauraro, ana shan labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Sunan ba da jimawa ba, Aisha za ta sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya. To amma kafin nan, bari mu leƙa ƙasar Ghana, inda ma'aikatan kiwon lafiya da suka hada da likitoci da ma ma'aikatan jinya na ci gaba da ƙaura zuwa ƙasashen Turai, musamman Ingila, domin neman albashi mai tsoka. Lamarin da masana suka ce yana shafuwar tsarin kiwon lafiyar ƙasar. Daga Kumasi ga rahoton wakilinmu Hamza Adam.
Patients na ɗaya daga cikin nesosin Ghana da suke shirin yin kaura zuwa ƙasan waje domin aiwatar da sana'ar nurse. ko meye dalilin haka?
Their salaries are good, the working environment is okay, it's friendly.
Albashin mu yayi karanci kuma mun samu labarin cewa kawayen mu suna samun albashi mai suka a kasashen waje kuma suna aiki a musgune masu kayatarwa. Wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kwararrun ma'aikatan lafiya a Ghana na yin kaura zuwa wasu kasashen waje musamman Burtaniya domin neman rayuwa mai inganci. Abinda ke sanya tsarin kula da lafiyar jama'a ta kasar Ghana cikin mawuyacin hali. Daga babban asibitin Komfo Anochi da ke birnin Kumasi a yankin Ashanti, ɗaya daga cikin kwararrun nesosi a asibitin da ta bukaci da asakai sunanta ta faɗa wa muryar Amurka cewa kaurar da kawayensu ke yi na mummunan tasiri wajen aikinsu.
Gajiya dai na nan, don inda kun saba zuwa mutane uku ko huɗu yanzu ya rage, shi yasa workload kuma shi ya ci bisa.
Masu sharhi dai na bukatar da gwamnati ta dauki mataki. Dr. Moro Faisal likita ne a asibitin South Centreso a jihar Ashanti. Kana mai sharhi kan harkar kiwon lafiya ta kasa.
An samu yan likitoci suna fita kasashen su suna zuwa kasan waje. An samu shortage cikin system mun nan. Kuma ya bar aikin da muke yi na productivity ya zo kasa. Zaka iya ka tai wani hospital ko dai wurare da yawa. Mutanen da ainihin ko dai ce zaman to kaman su duba mutane da numbers nan ba samu. Isa an yi kai haka nan na kula da mutane da duban kiwon lafiyarsu ya kawo matsaloli. Amma akwai hanyar da ya zamanto kaman gwamnati zai iya ya rage tafiyan yan likitoci ga zuwa kasashen waje. Shine abin da ya ci ya ba su ta bangaren kudadensu da kuma wayansu ababen da ya ci ya musu su samu kwanciyar hankali da zaman lafiya su yi aikinsu yadda ya kamata. Mata ya ci a yi mai gwamnati ya kokarta ya yi waɗannan aikin nan saboda zuwan su kasashen waje abinda za su nemo shino ake ba su nan ga amma ta bangaren nan gan nan da aikin da suke yin nan lamarin kudi bai da kyau yasa suke zuwa kasashen waje.
Shi kuwa Isa Abubakar babban jami'i a hukumar samar ma al'umman kasar inshoran lafiya a yankin Ashanti ya ce gwamnati na nata iya bakin kokari domin inganta yanayin aikin ma'aikatan lafiya ta kasar.
Kasan da COVID ya zo ya tafi ya zo da nasu illa ya bar muna illoli daban-daban ya bari tattalin arzikin kasashe da dama na ga duniya duk baki daya ana cikin kunci kada. To amma abin da zan ce shine ni da kaina ma na health sector hakuri muke ba ma'aikatan health sector hasatan nurses a yi hakuri. Gwamnati ya duki matakai daban-daban yanda za a yi dai abubuwa su yi muna sauki. Shine an je IMA sun ba mu na loan nan wanda za a yi aiki da shi ababa su yi yanda muke so. World Bank kuma ya shigo ya ba da taimako, Amurka ma sun taimaka mana. So wannan ababa ne da daman da gwamnati kasan Ghana suka doki ana yi yanda za a yi rayuwa ta yi mana sauki. Yasa muduka mu yi hakuri kadan in Allah ya dabara jimawa ba sakiya ta zo mana muduka mun ce alhamdulillah.
A cikin shekarar 2022 ma ma'aikatan lafiya a kasar Ghana da adadinsu ya zarta 200,000 ne suka shiga Burtaniya. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Rasha da Ukraine sun ba da rahoton an gwabza kazamin fada kuma lamarin ya shafi sojoji da yawa a cewar rahoton hukumar leken asirin Burtaniya. Mayakan Ukraine suna kokarin fatattakar dakarun Rasha daga yankunan da suka mamaye a cewar jami'an Burtaniya jiha Lahadi. Ta yi rage karfin dakarun Russia ya kai matakin koli tun lokacin da yakin Bakhmut ya yi zafi a watan Maris a cewar jami'an Burtaniya a rahoton da suka saba fitarwa duk rana. Bisa ga bayanan sirrin Burtaniya, ana gwabza kazamin fada ne a kudu maso gabashin gundumar Zaporizhia a kusa da Bakhmut da kuma gundumar Donetsk da ke gabashin Ukraine. Bisa ga sabon rahoton, Ukraine ta dan samu nasara a kai hare-hare, to amma dakarun Russia sun kare kansu sosai a kudancin Ukraine. Sojojin Ukraine sun fada a safiyar Lahadi cewa cikin sa'o'i 24 Russia ta kai hare-hare ta sama sau 43 harin makamai masu linzami 4 da kuma wasu hare-haren rokoki guda 51. Akalla mutane 23 ne aka harbe su, ɗaya daga cikinsu ya samu mummunar rauni a safiyar Lahadi a yayin wani taro a wani wurin ajiye mota da ke garin Chicago inda ɗaruruwan mutane suka je don murnar zagayowar ranar Juneteenth, wato ranar da aka kawo ƙarshen cinikin bayi, wato bayi baƙar fata a Amurka, a cewar hukumomi. Wani bidiyon da aka nuna ta talabijin ya nuna wurin da ake ajiye motocin a rukunin shaguna da ke Willowbrook, cike da baraguzai da kuma ƙyallen da 'yan sanda ke sanyawa don killace inda wani abu ya faru, kimanin mil 20, wato kilomita 32.1 daga kudu maso yammacin birnin Chicago. Ofishin babban jami'an 'yan sandan gundumar DuPage ya bayyana taron a matsayin na lumana wanda aka shirya shi domin zagayowar ranar Juneteenth, wanda kwatsam ya koma tashin hankali yayin da mutane da dama suka bude wuta akan jama'a. Mun san an harbi mutane 22, sannan mutum guda kuma ya mutu a sanadiyar harbin. Wasu da dama kuma sun samu raunuka a yayin da suke kokarin guduwa daga wurin, a cewar ofishin 'yan sandan a wata sanarwa. Nan take dai hukumomi ba su ba da bayanin halin da mutanen da aka harba suke ciki ba. Haka kuma nan take ba a san makasudin wannan harin ba, kana babu wanda aka kama zuwa jiya Lahadi da rana. Mai magana da yawun shugaban 'yan sandan, wato 'yan sanda Robert Carroll, ya ce hukumomi suna nan suna yi wa wasu mutane da ake zargi da yin harbe-harben tambayoyi, kamar yadda jaridar Daily Herald ta bayyana.
A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba, bari mu shakata da wannan. Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke watso muku shirye-shirye akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na zauren matasa.
Zauren matasa.
Masu sauraro, barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke ci matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Shirin zauren matasa na VOA har ila yau na Bauchi, inda muke tare da matasa da suka tattauna abin da ya dace matasan su maida hankali a kai. Bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023, mun yi tambayar shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alƙawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa. Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Kamar yadda muke bayani a baya, gabanin babban zaben mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben da kuma bayan zaben. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi, hasken matasan Arewa, Babawo Chelsea Kofaran, Abdulrahman Amfel Shekal da Dallami Hanson Baljanga, karamar hukumar alkaleri. Makon da ya wuce, Almustapha Haji Sufi na duba sabuwar gwamnati dai idan an kwatanta da tsohuwar gwamnati da ta gabata. Me matasan za su amfana ne? Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Sabuwar gwamnati da muke ganin Allah da za ta tabbata, kar dai su manta cewa gwamnatin dan Arewa ne ta gama. In ta yi musu abin da ya dace, to su sa rai mai bi. Ita wannan in ta hauko da ta gaza wancan, kar su yi mamaki, sabila da shugaban ba dan Arewa bane. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu, duk da cewa mataimaki dan Arewa ne, amma wancan ne shugaban dan Arewa. Sannan uwa uba kuma su sani gwamnatin Buhari ta yi kokarin ta wajen tabbatar da tsaro. Alhamdulillah, inda ta samu dama an samu sauƙin wajen sauwa da suke faruwa musamman Arewa maso gabas, amma dai wata shiya kamar Arewa maso yamma al'umma sun ga abin da suka faru. Dole ne kanwar naki mu gaya wa kanmu gaskiya, shugabanninmu mu musu addu'a, ba za su iya yin komai ba, mu ko mu zama masu kwatanta gaskiya. Matasa mu cire kuɗi, shugabannin nan yanzu a misali su ɗan siyasa kawai damuwarsa ya ɗauki mashin ya baka, ba damuwar matashi mashin bane. Yau in ka biya mu wannan mashin, matasan suka zabe ka akalla ba kasar ba mutum 30,000, ka ɗauki mashin ka biya mutane ba su 10 ba, shauran su ba su zabe ka bane, to ka ganin mu akwai gyara. Sannan uwa uba, in ana so kasar nan ta samu daidaito musamman arewacin Najeriya, al'umma su iya ji gwamnati ta su ce su suka zabo ta, to duk abin da za a yi ana daukan shawarwari na gari. Kai matashi a misali, in kuna da kungiyarku, in kun je wajen shugaba, kar ku je shugaba da niyyar ya ba kuɗi ne, ku je da niyyar bukatun al'umman anguwanku ne. A kungiyar mu akwai marayu, ƴaƴa ne marayu an rasa an basu, muna bukatar da Allah ka tallafa ka biya musu kuɗin makaranta ko na shekara biyu. A anguwar mu muna da bukatar rijiya ko wani bohol din mu ya gaza, dan girman Allah a taimaka a tona mana rijiyar, mu kuma zamu dauki nauyin lura da ita. A anguwar mu primary school din mu babu abun zama, malaman ma sun gaza, wajen su ma malaman ba su wuce mutum biyu ba. Muna roƙon dan Allah ka taimaka mana a matsayin ka na dan majalisan jiha ko dan majalisan jari'a, kai dan dauki koda volunteer na malamai, koda mutum uku a sa ilimi zai dan wadata. Sannan uwa uba, ba mu ki ba ka dauki mota ka biya mutanen da kai niya, amma fara kyautatawa al'umman da suka fi wasu suka fi yawan kuri'a. To duk irin wannan kalubale ne a gaban mu. Mu matasa babban al'amari, yanzu abin da zaka fara gani, za ka ga duk mutane sun watsa kafan zukan su ne akan cewa mu muka yi wane, mu muka sa aka yi, mu muka bi shi dare, mu muka bi shi rana, mu muka raka shi kauye, mu muka raka shi ko ina. Dan haka muna jira ne in yaci mi zai fara mana, ba mi zai fare al'umma ba. To kaga tun daga nan siyasa fa ta riga ta samu matsala, kuma ta yi ba za a yi al'umma abin da ya dace ba. Shi kuma dole idan ya kuka roka ya baku, gobe kuka roka ya baku, ba injin buga kuɗi yake ba da shi, ko injin buga kuɗi ne sai an nemo sanadari, to dole zai samu matsala, sai ga yana baya baya yana kuya. A duk lokacin da aka ce shugaba ana kawo masa bukatu na al'umma yana kuya, to ba mutumin kirki bane. Amma a duk lokacin da shugaba aka ce ana kawo masa bukatun al'umma, kofarsa a bude yana ji. Wani lokaci ma har ya shiga irin kafafen yada labarai ya radio link a bude a tattauna da shi, ga bukatar mu kaza, ga damuwar mu kaza. To in ana irin haka, to a iya samun sauki. Amma duk lokacin da shugaba zai buya, ya canja wayoyi, ya canja abokai, ya canja alƙibla, ya canja gurare, to wannan bai zama abokin tafiya ba, sai dai mu ce inna lillahi inna ilaihi raji'un. Don haka a musamman ƴan uwana matasan arewacin Najeriya, mu tashi tsaye. Duk wani bangare da za a taimake mu, kar mu sa ran wai ko sai aikin gwamnati. Duk wani bangare, a misali bangaren kasuwanci, a tallafa mu ƴan kasuwa. Bangaren a misali masana'antu, kamar yadda Dan Lamiyan san gaya fada, masana'antun a inganta su, a gyara su, a bunƙasa su, a samar da tsayayyar wuta yanda al'umma za su samu aikin yi. Akwai abubuwa da dama wanda in an yi su al'umma za su yi dangana. Uwa uba, yau duk yanda muke son aikin gwamnati, kasashen da suka ci gaba a duniyar nan ba aikin gwamnati suka dogara da shi ba. Sun dogara ga kamfanoni ne, sun dogara ga masana'antu ne, sun dogara ga kasuwanci ne, sun dogara bangaren noma ne. Yau in ka ce matashi noma ma zai ce kare na shi. To kaga duk irin wannan, dole akwai gyara, dole mu nutsu, kuma kar mu rena sana'a, kuma kar mu rena riba. Idan wani yana sa rigan 10,000 in ka sa ta 1,000 ba ta ishe ka. Idan wani yana hawa mota kai ko keke ka gode wa Allah, iyakacin yanda Allah ga dama ya barka kenan. Kar mutun ya sa ransa yau abin da yafi damun al'umma, yau abin da yafi damun mu matasan arewacin Najeriya, ƙarya a wajen siyasa, ƙauriya a wajen aure, ƙarya a wajen sana'a, ƙarya duk abin da zani za ga ƙarya ita muke sa a gaba. Kuma duk mutumin da ya sa wa rayuwarsa ƙarya wallahi ba zai kai ga nasara ba. Amma ka dauki rayuwarka daidai misali, abin da zan iya zan yi, abin da ba zan iya ba zan iya, to kenan abuwa za su samu sauki insha Allah.
Al-Mustafa Shufi, mun zo tsakiyar wannan shirin Allah ya yarda, yanzu za mu bude kofa a bude ga dukkan matasa na wannan zaure, duk wanda yake da wata magana da ta shafi wannan darasi na yanzu zabe ya kare, sai kuma me ya kamata a fuskanta, zai iya tashi ya gabatar da kansa sai ya bayyana kafin mu je ga zagaye na karshe na wannan zaurin insha Allah.
To alhamdulillah, sunana Abdurrahman Anten Shekal. Zabe ya kare tabbas, yanzu abin da ya fuskanta yasa ya kamata mu sa gaba. Na farko mu taya su wayannan shugabanni da suka yi nasara addu'a, Allah ubangiji ya sa su iya sauke nauyin da Allah ya daura musu, muka daura musu. Na biyu kuma mai da hankali akan al'amuran da suka shafe mu, suka shafi ayyukan da muke yi, suka shafi dukkan wasu damuwanmu wanda ba su shafi su ƴan siyasar ba. Kar mu takura su, kar mu ce sai mun je kofar gidansu mun zauna, kar mu ce muna sa rai daga gare su. Koda kai wahala wa ɗan siyasa, ka zama ɗan social media, ka zama mai tallar mai yada manufofinsa, ka sakar masa mara ya fi tsari, ka ba shi dama. Idan Allah ya kaddara ma kara da rabo a jikinsa, wallahi babu zato ba tsammani zai taimake ka.
Abdurrahman, akwai masu rike marar ƴan siyasa ne su hana su ba wani?
Kwarai da gaske akwai masu rike marar su hana su fi tsari, wanda koyaushe ba dare ba rana ba safe ga kiran waya, su dai kawai suna ta bibiyansu, kuma ba sa daga cikin cabinet ɗinsu, su dai kawai sun san sun musu wahala lokacin da ake yakin neman zabe. Su kuma ba su sake su ba, ballantana su su je su kama wasu harkokin gabansu, su kuma ba su je suka yi sana'arsu ba, suka bar su inda rabansu a kira su. To kaga wannan ɗabi'a dole sai mun watsar da ita, mu ji maranmu mun yi nasara. Yau ɗan siyasa koda bai taimake ka ba, ka san shi ya san ka, wallahi babban nasara ne. Wataran wata damuwar ka zata taso ojan, kuma da albarkacinsa ka ci a taimaka maka. Don haka idan muka kauda hankalinmu a kansu, ina kyau zaton za mu samu nasarori. Baya ga haka kuma duk wanda ya san yayi wahala wa ɗan siyasa ya zama wakilin mutanen anguwansu ne, saboda duk wani abin da ya shafi famfon anguwanku ya ɓaci, a bohol ɗinku ne ya ɓaci, rijiyanku ne take zubga take fadawa, wani bukatu ne na mara lafiya na gaggawa ana neman ɗauki, to ka zama wakilin yankinka, wanda lalle kai ne tsani wa mutanen anguwanku, wanda zaka iya zuwa kai tsaye. Domin idan har ɗan siyasa kana tare da shi, kana zuwa masa da bukatu na al'umma ba naka na kanka ba, to yafi gallanka a mutunci a cikin yaransa. Amma muddin kullun kai bukatarka ta kashin kanka ne, to la shakka fihi mutuncinka yana raguwa a wajen ubangidanka a siyasa.
Amma fa Abdurrahman ka sani wani abu guda ɗaya da na lura shi, Man Nasur, babban al'amari shine su ɗan siyasan amsali musala kamun zabe su ne. Amma fa suna zuwa yanzu ka lura abin da yake faruwa a yanzu haka, tun kafin a shiga majalisar tarayya na majalisar sanatoci da na wakilai, hatta na jihohi, ana kama kafa cewa wai za a yi zabe. Ma'ana ita jam'iyya tana so dole za ta tsero mutane wanda su suke so, ma'ana jam'iyya da nata su kuma ƴan majalisun da nasu. To kaga wannan ba daidai bane. Ina so kuma mutane su sani cewa waƴansu zababbun talaka ne zabe su, amma fa daga ranar da aka zabe su ba na talaka bane, za su zama kamar na su irin kafi gwamna ake ce musu a jiha, ko kuma uban siyasa, ko kuma irin su wai, to za su dauka su dole ne kawai a aikin za mu su, mu muka tsaya da kai, mu muka sa ayyuka, mu muka kashe maka kuɗi, ko ka so ko ka ki, dole abin da muke so, ko da a majalisar ba za su yi dokan za ta amfani talaka ba. To wannan ya kamata mu kyakkyawan hange, mu kyakkyawan zato, mu kalli ƴan majalisun nan bukatun talakan za su aiwatar, za su ki aiwatarwa ko kuma ya ne ne, dole mu sa musu ido akan wannan.
To abin da dandan cewa ni baba wacce discoveran shine kamar inda Al-Mustafa Zubi yake magana cikin matasa, a gaskiya dan da karin bayani kullum magana da zan yi akwai wani abubuwan da mu matasa zaka gani ana dada bada yanzu yayi yawa a jihohi, ko mai batun shi ma shayi shayin nan.
Ku dakata anan matasa, makon gobe Allah ya kai mu ma daura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasirwa da mu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya, yanzu kuma ga Babangida Jibril da sharhin jaridun Najeriya.
Z Zan fara sharhin jaridar ne da jaridar Premium Times, daya daga cikin manyan labaranta ya mai da hankali ne akan nadan-nadan da sabon shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya yi, inda kuma yana da wasu sanannun 'yan Najeriya a matsayin masu ba shi shawara a sabbin nadan-nadan da Bola Ahmed Tinubu ya nada tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa. Malam Nuhu Urbado a matsayin mai ba shi shawara akan harkokin tsaro, sai kuma tsohon kwamishinan yaɗa labarai a jihar Lagos Dele Alake da aka nada a matsayin mai ba da shawara akan harkokin yaɗa labarai da ayyuka na musamman. Har ila yau Bola Tinubu ya nada Wale Edo, shi ma tsohon kwamishinan kuɗi a jihar Lagos, a matsayin mai ba shi shawara akan harkokin da ya shafi kuɗi. Duka-duka dai mutane takwas ne Bola Ahmed Tinubu ya nada a wannan sabbin mukamai daga cikin guda 20 da ya nemi majalisar dattijan Najeriya ta amince masa domin ya ba su mukaman masu ba shi shawara. Sai kuma jaridar The Punch, daya daga cikin manyan labaranta, na cewa tuni aka rantsar da Dr. Tajuddin Abbas a matsayin kakakin majalisar wakilan tarayyar Najeriya, inda kuma aka rantsar da Benjamin Kalu a matsayin mataimakinsa a zaben da aka ranar na kakakin majalisa da kuma mataimakinsa, inda kuma a majalisar dattijan kasan aka rantsar da Senator Godswill Akpabio a matsayin shugaban majalisar dattijai, da kuma Senator Barau Jibrin a matsayin mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya. Wannan zabe da aka yi wa sabbin shugabannin majalisar da aka zaba dai sun kasance waɗanda wajen jam'iyyar APC mai mulki da kuma shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu suka amince da su a matsayin waɗanda za su jagoranci shugabancin majalisun guda biyu. Sai kuma jaridar Tribune, daya daga cikin manyan labaran da na cewa yanzu haka jami'an tsaron farin ka na DSS da ke tsare da tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele sun yi awon gaba da wasu buhunan kuɗi guda 18 da suka karba daga gidan tsohon gwamnan bankin da ke Lagos. A ci gaba da bincike da suke yi akan tsohon gwamnan bankin Emefiele, wanda ake zargi da sama da faɗi da dukiyar ƙasa. Jaridar Tribune ta bayyana cewa tuni dai jami'an tsaro na DSS suka nemi izinin kotu domin ba su damar ci gaba da tsare tsohon gwamnan bankin domin gudanar da bincike hannun da makonni 3 kafin a gabatar da shi a gaban kuliya. Sai kuma jaridar Leadership, daya daga cikin manyan labaran ta, na cewa mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima ya nemi ahwan al'umman musulman Najeriya dangane da wasu kalamai da aka ce ya furta game da zaben shugaban majalisar dattijan Najeriya. Kashim Shettima ya bayyana cewa 'yan Najeriya ba su fahimci kalaman nasa bane. Mataimakin shugaban Najeriya ya bayyana cewa babu yadda za a yi ɓatanci ga addinin Islam a matsayinsa na musulmi. Ƙarshen sharhin jaridan kenan, a huta lafiya.
To, gaida Babangida Jibril. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To, a takaicen, Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa jiya Lahadi cewa bai amince da duk wata yarjejeniyar wucin gadi. Da rahotanni suka ce an tattauna tsakanin Amurka da Iran a game da shirin makaman nukiliyar Iran ba. Bangarorin Sudan masu fada da juna sun fara wani sabon yunkuri na cimma tsagaita bude wuta a jiya Lahadi, bayan kwashe watanni biyu ana gwabza kazamin fada gabanin wani taron kasa da kasa don tattara kudade don ba da agajin jin kai da za a yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen China Qin Gang sun yi muhimmiyar ganawa ta ido da ido a Beijing a jiya Lahadi, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka, a yayin da Amurka da China suke neman daidaita dangantaka tsakanin kasashen biyu a daidai lokacin da ake ci gaba da takun saka tsakanin su. Russia da Ukraine sun ba da rahoton an gwabza kazamin fada kuma lamarin ya shafi sojoji da yawa, a cewar rahoton hukumar leken asirin Birtaniya. Mayakan Ukraine suna kokarin fatattakar dakarun Russia daga yankunan da suka mamaye, a cewar jami'an Birtaniya jiya Lahadi. Ta yi rage karfin dakarun Russia ya kai matakin koli tun lokacin da yakin Bakhmut ya yi zafi a watan Maris.
Tuma saurare, da haka muka kawo karshen shirin mu na wannan lokaci, sai kuma can da karfe 4 na yamma agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kama madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abu da ya tsara sauti ya kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Robert Bass. Murtala Faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.